Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an yi lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke sake dawowa a wannan shiri na dan ranar Juma'a ta babbar rana. Tara ga watan Disamba na shekarar 2022. Cikin shirin za a ji cewa wani kwamitin da shugaba Buhari ya kafa ya gano tsabar kuɗi dala biliyan 171 da ba a shigar lalitar gwamnati ba. Idan kuma muka tsallaka jamhuriyar Niger za mu ji irin koma bayan da tsarin kiwon lafiya ke samu a dalilin rashin ma'aikata da kayan aiki. Haka kuma za mu leƙa ƙasar Kamaru don kawo muku rahoto na musamman kan harkokin kiwon lafiya a can, har ma da labaran wasanni. Amma fa duk waɗannan sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. Wata tawaga da gwamnatin Pakistan ta kafa don bincikar kisan wani fitaccen dan jarida dan kasar Pakistan din a Nairobi ta ce ta gano bayanai masu karo da juna da dama a bahasin da hukumomin Kenya suka basu. Hakan yasa tawagar ta Pakistan ta fara tunanin kisan dan jaridar shirya ta aka yi. A watan Oktoba aka harbe Arshad Sharif Hallahira a Nairobi bayan da ya tsere daga Pakistan inda ya ce ana yi wa rayuwarsa barazana. Su dai jami'an Kenya sun ce akasi aka samu 'yan sanda suka bude wa motarsa wuta a lokacin da suke farauta barayin motoci. Sai dai tawagar da jami'an Pakistan ta tura Kenya wacce ta gudanar da bincike ta hanyar yin hirarraki da shaidu tare da duba inda lamarin ya faru da kuma wayar salular Ashraf ta rubuta a wani rahoto mai shafi 600 cewa ga dukkan alamu mutuwar dan jaridar shirya ta aka yi. Hukumomin Rasha sun jibge makaman harbar rokoki a tashar nukiliya da ke Zaporozhye a cewar kamfanin kula da makamashin nukiliya ta ƙasar Ukraine din. Kamfanin ya ƙara da cewa an ajiye makaman ne a kusa da tasha ta shida wacce ke kusa da rumbun adana man nukiliya, lamarin da ya saba dukkan wasu ka'idoji na kare haɗuran nukiliya. Dakarun Rasha da Ukraine sun yi ta kaiwa juna hari a gabashi da kudancin ƙasar ta Ukraine a jiya Alhamis, yayin da kasashen biyu ke kokarin karbe ikon wani yanki da Moscow ta yi yunkurin kwacewa a wannan yaki da aka kwashe wata goma ana yi. Iran na fuskantar suka daga kasashen duniya bayan da hukumomin kasar suka zartar da hukuncin kisa na farko akan wani mai zanga-zanga wacce ta girgiza gwamnatin cikin watanni uku da suka gabata, lamarin da ya kara zafafa kiraye-kiraye da ake yi na yin bore. Zanga-zanga ta mamaye wasu sassan kasar tun bayan mutuwar wata matashiya Bakurdiya Mahsa Amini mai shekaru 22 wacce aka zarga da take dokar saka hijabi. An dai rataye Mohsin shekaru ne a jiya Alhamis bayan da aka same shi da laifin rufe wani titi a birnin Tehran da kuma raunata wani jami'in tsaro a ranar 25 ga watan Satumba. Shari'ar da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka ayyana a matsayin mara tushe. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka za ta karbi bakuncin shugabannin kasashen Afirka 49 da kuma tawaga kungiyar tarayya Afirka a birnin Washington domin halartar taron kwanaki uku na Amurka da Afirka da za a fara a mako mai zuwa. Gwamnatin shugaba Joe Biden ta ce tana son yin amfani da taron don sabunta alakar ta da kasashen nahiyar. Masu sharhi kan harkokin siyasa sun ce Amurka ba za ta so a batta a baya ba, yayin da China da Russia tasirin suke karuwa a nahiyar ta Afirka. Croatia ta doke Brazil da ci 2-4 a bugun penalty, nasarar da ta ba ta damar samun gurbi a zagayen kusa da na ƙarshe wato semi-finals, yayin da ita kuma Brazil din za ta tattara inata ta koma gida. Wasan ya kai ga bugun daga kai sai mai tsaron gida ne bayan da ɓangarorin biyu suka tashi da ci 1-1. Wannan nasara na nufin Croatia wacce ita ta zo matsayi na biyu a gasar cin kofin duniya ta 2018 da aka yi a Russia, za ta kara da Argentina ko Netherlands da ke fafatawa a yanzu haka. Neymar ne ya fara zura kwallo a ragar Croatia bayan da aka yi karin lokaci, amma bayan minti biyu Croatia ta farke kwallon ta hannun dan wasan ta Bruno, lamarin da ya kai wasan ga bugun penalty.
Mahmud Lalo ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To za mu bude taskar rahotannin daga Najeriya, inda wani kwamitin bincike na mutum bakwai da shugaba Muhammadu Buhari ya kafa a asirce don duba ayyukan tara kudaden shiga na yau da kullun na bankuna ya gano zunzurutun kuɗi da suka kai dala biliyan 171 da babban bankin Najeriya ya ajiye a wani asusun da baya amfanar da gwamnatin Najeriya. Daga birnin Abuja, Nasiru Adamele Kaya na ɗauke da wannan rahoton.
Membobin kwamitin mai mutum bakwai sun haɗa da shugaban rundunar tsaron farin kaya Magaji Bichi da tsohon kwamishinan 'yan sanda Muhammad Wakili. Sakataren kwamitin ɗan majalisar wakilai Muhammad Gudaji Kazaure ya bayyana cewa sun yi tsayin daka har sai da gwamnan babban bankin Godwin Emefiele ya bayyana gaban kwamitin a headquarters DSS, inda daga bisani aka ba da belinsa, amma bincike na ci gaba da gudana.
A kuma nunawa mana cewa an karkatar da hankalin Najeriya, maimakon bincike da muke yi shugaban ƙasa ana hankalinsa ya koma wurin canje kuɗi da challenges da zai fuskanta da sauransu. Mu kuma nan ana dakile mu, an hana mu maganshi. Wannan shine dalili CBN ta canje kuɗi ne saboda wannan binciken trillion 89 da billion 100 da muke yi. Kesa aka kirkiro wannan, sannan akwai wasu policies, wasu dokoki da CBN take ta daukowa duk dan ta karkatar da hankali akan wannan bincike namu.
Gudaji Kazaure ya ce suna da cikakken goyon bayan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, amma zuwa yanzu shi kansa ya kasa ganin shugaban da in bayyana masa halin da ake ciki.
Kuma sai da ya ce min amana, amana, amana har sau uku, ya gaya wa DGSS amana, 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 ke sa muka riƙe wannan amana. So na yi mamaki da aka hana ni aiki irin wannan babba da zai taimaki shugaban ƙasa, da zai taimaki Najeriya a biya duk bashin da ke ƙasar nan. Dala ta karye, farashin komai ya sauka. A samu sauƙin rayuwa, shugaban ƙasa ya tafi cikin aminci a ce an dakatar da ni. So waɗannan da suka tare ni ina bincika, akwai soyayya shugaban ƙasa ko a zaman.
Gwamnan babban bankin Godwin Emefiele ya bayyana dalilan sauye fasalin kuɗin ne da rage jibgin kuɗi da ke hannun jama'a.
Available data at the CBN indicate that 2.7
yana mai cewa fiye da naira tiriliyan 2.7 billion na hannun jama'a ne cikin adadin kuɗin da aka buga naira tiriliyan 3. Yanzu ne za a jira a ga yadda kwamitin zai yi bayan duba batun ba da belin Emefiele. Shin zai daure shi ne kamar yadda ya yi barazana? Kuma shin kwamitin zai iya ganawa da shugaba Buhari? Wannan sai a zuba ido a gani. Nasiru Adamu kai mu da Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru Adamu Elhikaya. To yanzu kuma sai mu je wato daga Najeriya, kuma sai mu tsallaka jamhuriyar Nijar, inda Hamid Ali ya kuma da wannan rahoton.
Harkar lafiya babban abu ne da ke cikin manyan abubuwan da ke tabbatar da ci gaban kowace ƙasa. Kuma duk ƙasar da ba ta iya baiwa al'ummarta ingantaccen harkar lafiya ba, to tabbas akwai alamomin tambaya akan ci gabanta. To sai dai a Nijar harkar lafiyarta a koda yaushe na sake fuskantar koma baya. Ƙasar da ke fama da ƙarancin jami'an kiwon lafiya. Lamarin ƙarancin jami'an kiwon lafiya ya haifar da fargaba a zukatan jama'a, inda a cewar su sukan shafe kusan awanni a asibitoci ba tare da an duba lafiyarsu ba.
Akwai ƙarancin likitoci. Dan awa dai kake yanzu sai kai awa uku baka samu magani ba. Kowanne likita
ce lalle karancin likitoci akwai shi nan wurin, saboda mutane suna zuwa su shiga layi sun la'asar haiska ya bali sha karancin likitoci ya kawo haka nan, inda da kai ma'aikata dai ba a samu dai dogon jira haka, ba a samu abun gaggauci haka. Fatan mu dai a samu likitocin da wanda yake duk wanda ya zo cikin dan lokaci kadan a mishi magani ya taye shi.
Wallahi da kai wan jira mu abun ya ba mu tausayi. Wallahi dogon jira muke tunda nan 3 yayi annura, yayi register, yayi serum, yayi fansama da dauki temperature, yayi koshe. Mu dai mun kai kukan mu ga masu iko a dibo ga haraka. In ka zo karfe 8 ka kai wajen karfe 10.
A cewar kungiyoyin da ke sa ido kan kyautata rayuwar al'umma, lamarin kiwon lafiya a kowane lokaci dagulewa yake a Nijar. Hassan Umaru, shugaban kungiyar da ke sa ido kan kyautata rayuwar al'umma a Agades.
Sanin kowa ne wanga lokacin gidajen likitocin mu suna huskantar karamcin ma'aikata. Da murci in ku zo za ku tarro cikin wasu likitoci, mutum guda ne yake nan yana kula da duka ƴan malatin da suke nan kwa. Al'umma suna wahala ta wannan fannin kwa. Na kai ɗan malati da na kai shi tun wurin ƙarfe 5 na maraicin, sai bayan sallan magariba mutanen nan ba a kawo gare shi ba, sai da na ɗauke shi na kai shi wani gidan likita kwa. Can ma da muka je taro ne sai da muka yi ta jira hukumomi na likita kiran da gare mu su sa ma'aikatan likita isa shi. cikin gidajen likitocin mu ko dan a kula da mutane mutane wahala suke kiye da yanda ke ta mako
shi ma Malam Abdulkadir wanda yi fama da wasu cututtuka ya bayyana cewa saura kirsi ya rasa wani sashi na jikin sa
sakamakon da na je likita akwai al'umma da dama na jira na shafe kusan awa ta kai 3 to dalili kanancin ma'aikata sai da akai kokari aka kai ni likita tabiya in ba da haka ba da yanzu gaskiya ina cikin mawacin hali da na rasa wani shashi daga shikina
to sai dai ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Agadez ta bayyana cewa sakamakon yadda ake samun karuwar marasa lafiya ne yayin jami'an kiwon lafiya yawa Haruna Kanta jami'i a ma'aikatar kiwon lafiya a Agadez
bangaren likita kullum akwai matsala ta wajen ma'aikata ma'aikata lalle ba su ishe ba wanda muke so amma hakinan muke dan tsara abubuwan yanda abin zai tafi bangaren mutane suna sun jima a zamanin suna jira ba musu magani ba ya danganta da yawan marasa lafiya da suke za a wannan lokaci na sanyi tunda a lokacin sanyi a yanzu kun sani akwai cuta wadda take ta majina wadda take kama mutane da yara da manya kuma kowa ta shiga cikin zinuwa to shine yasa da yawan marasa lafiyan ne shi yake kawo hakan kenan kai tsaye bai yiwa a ce kowa a lokacin nan a mishi dole sai an balayi an ba hankali a zo gare ka
Hamid Mahmud muryar Amurka daga Agadez jamhuriyar Nijar
to Allah ya kyauta a gaida Hamid Mahmud wannan shirin na zo muku ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye to a yanzu agogon muna cewa karfe wato anan sashin Hausa karfe 3 dan wato dan da rabi da minti 12 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM haka kuma za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryen mu kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu je ka kasar Kamaru inda awal garba sai kama rahoto na musamman
hukumar lafiya a kasar jamhuriyar Kamaru halin gwiwa da wadansu kungiyoyi na duniya na lafiya suna ci gaba da gudanar da allurai na allurar rigakafi a kasar jamhuriyar Kamaru wannan karon dai ga yara kanana ne ake ci gaba da yi musu allurar ta rigakafi wajen cutar nan na kyanda da kuma wadansu cutuka da ke addaban yaran kanana wannan ne yasa muka hira da shugaban kungiyar gudanar da allurar rigakafi a kasar jamhuriyar Kamaru baba Mustafa Yamini kali haske kan wannan alurar da ke gudanarwa a kasar ta jamhuriyar Kamaru ga yadda hirarta mu ta kaya
assalamu alaikum barkanku da al'umma eh abinda sai za yi wannan alurar din na uku kenan ana kira wannan din room 3 sauku kenan tun da yake cewa waɗansu ƴaƴa ba su samu wannan rigakafin din ba. To shi sa aka duba aka gani cewa gara an sake hannu ukun din domin kowane yaro shekara yau nan zuwa shekara daya ya samu wannan polio din, abinda ya sa yana ka saka ƴaƴa sai kenan kamar ku ce a'a gara amma kuma na ukun nan. To shi ne na ukun nan ake farawa yau juma'an nan domin cewa dukkan al'umma masu ƴaƴa ta zai musu wannan rigakafin din, to yadda ai musu rigakafin din saboda cewa yara da yawa suna kaban suna nakasawa kan wannan ciwon din. Kace a'a watakila harbin shi aka yi ya hadu da iska, ba iska bane shine wannan ciwon din ne polio.
To yanzu a asibitoci za a je a karɓi wannan alluran ko kuma waɗansu gurare ne da kuka ware na musamman?
An ware gidaje biyewa na musamman, cewa gidaje ake shiga, gidaje ake shiga, amma a can cikin din a doktan din an sa post office na gida da Faransa post office wanda tozo doktan da su mai ayyan su a can, kuma wanda ba su ke gida kuma ana zuwa gidaje ana yi musu haka ne.
Wannan kungiya da suke gudanar da wannan allurar shin akwai waɗansu abubuwa da suke bayarwa ne ko kuma daga nan suke samun kuɗaɗen su?
Ka san cewa shi ita jami'an shi na ciwon duniyan nan UNICEF, suna da mutane da yawa al'umman da yawa da suke zuwa kudi a ciki domin a taimake dai telecoki, shi sa suke wannan abin din. To sun rasa inda za su sa a gara an taimake telecoki domin da akwai iri-iri shi wannan daga kafin din. Yanzu mun gama wannan din muna jira kuma na wani ana kiran shi sasmi na yara masu shekara daga shekara ɗaya zuwa shekara biyar za a yi shi ko na baya.
Fatan ka ga al'umma a ganin cewa su yi turuwa wajen karɓan wannan allura da kafin.
Domin na gaya musu cewa don Allah su karɓi wannan alluran din, ba wai cewa ana musu ƙarya. Kusan 'yan siyasa sun shiga cikin sha'anin wannan abin nan domin su ɓata abubuwa na gwamnati. Gwamnati ba ta kashe mutane garinta ba, ba ta kashe al'ummarta ba, domin cewa samu zama a samu lafiya. In ba lafiya kuma ba abin da za a yi. Dole kuma ayyukan mu na kuma matasan nan kuma gara kuma a yi la'akari da su, a kula da su, a yi musu wani rigakafin din saboda gobe su ne manyan gobe.
Shi ma shugaban shiyoyi uku na ƙasar jamhuriyar Kamaru Ibrahim Hamza shi ma ya yi ne ƙarin hatsi akan wannan tattaunawar da muka yi da shi na wannan allurar rigakafin, ga yadda al'umma suke fahimtar waɗannan allurai ɗin, ga yadda hirarta mu ta kasance.
Me ne din da kuke gudanar da wannan allurar rigakafin ko me yasa kuke wa yara ƙanana?
Dalilin da ake ma yara ƙanana wannan allurar rigakafi saboda muna da dangantaka da ƙasashen da suke da waɗannan cututtukin kaman Chadi, kaman Bangi, kaman Najeriya, kaman Gine Equatorial. To dole za mu tsare namu ƴancin na ƙasanmu na ƴaƴanmu da jikokinmu, saboda allura rigakafi ba allura ce ake soka ba, diga ta ake gud ne, ake digawa ƙwaya biyu a bakin yaro sannan sa a saka masa verni a yatsa saboda a tabbatar an yi masa kar a ji a ƙara masa na biyu, don ko an ƙara na biyu ba lahani, amma bai cancanta a ƙara ma yara so biyu ba. Shi yasa muke saka musu shaida da in an yi musu, in ka duba yatsan su ka ga akwai shaida ka san an yi ma yaro allurar rigakafi.
Karo na nawa kenan da ake gudanar da wannan allurar a ƙasar Kamaru?
Wannan karo na uku ne, don mun fara karo na ɗaya muka zo muka yi karo na biyu, yanzu karo na uku ne wannan da za a yi.
Waɗanne ƙungiyoyi ne kenan suke taimakawa ƙasar Kamaru musamman maganar lafiya a wannan cututtuka?
Wannan ƙungiyar da suke taimakawa Kamaru ONG ne. Yanzu haka abun da muke tafiya a ciki sun ba da wayoyi ma da ake aiki da shi, yana da GPS din da kake aiki ma wayan, su ma suna ganin ka kana aiki mai kyau suna gani, in kana mummunan aiki suna gani, saboda jite-jite ya yi yau a ciki. Shi yasa suka ba da waɗannan wayoyin saboda su ma suna tabbatar da aikin da yara suke a gurin aiki.
Menene fatanka ga al'umma ƙasar Kamaru musamman talakawa wajen yadda kuke bi gida zuwa gidan nan domin ganin cewa sun amshi wannan allurar ta rigakafi?
Ina dada roƙon jama'a al'umma gabaki ɗaya, yau ana taimaka munu da alluroyi da su maganin kwalara, su gidan sauro, su waye, saboda me talakawanmu da ba su da ƙarfin yi, akwai maɗa bai da lafiya, bai da ko dala biyar da zai ɗauki ya kai ɗanshi asibiti. To amma saboda dalilin wannan sai ka ga ɗa ya samu sawaba, shi ma sai walillahi hamdu, saboda muna nan da yawa talakoki da suke nan da yawa ba su da ƙarfin zuwa asibiti, yau asibitin mun zaka je she kana da kudi, in ba kudi kuma sai dai ka shure ka mutu.
To wani goje zaka yi wadannan kungiyoyi na duniya wanda suke taimakawa kasar Kamaru?
A kulli yaumin ina musu godiya da fatan alheri, da fatan Ubangiji Allah ya dada buda musu suna taimakawa duniya gabaki daya ba Kamaru ba.
Hajiya Maimuna ɗaya ne daga cikin iyaye mata waɗanda suka kawo jarirarsu domin a yi musu allurar rigakafin, ga abinda ta ce.
Me zaki faɗa kan wannan allurar rigakafi da ake yi wa yara ƙanana daga wata ɗaya zuwa shekara guda? Me zaki faɗa kai?
Ba abin da za mu faɗa, shi dai mu gode ma gwamnati da yake sawa ake ma ƴaƴanmu alluran ɗin, mun gode. Ni ma yanzu na kawo ɗana an ɗiga mishi ya samu vaccine kenan na rigakafi. To ba abin da za mu ce shi godiya da kula da ake da mu da ƴaƴanmu.
Kamar yanzu a ƴan kwanakin nan an lalaba su gidan sauro su alluran da ake yin na polio karo na uku. Me zaki faɗa sauran takobin ki mata wajen kawo waɗannan yaran da muka musu da alluran kafi?
Wallahi takarori na mata, in an zo ana yi ka ku yi shakka ku fito ku kawo ƴaƴanku a yi, domin wannan duk abin nan mu ne da riba, riban mu ne. Domin ranan da yaro bai samu wannan allurar rigakafi ba, gaskiya rayuwar shi ma yana cikin hatsari.
A cikin watanni biyu dai wannan kungiyoyi na lafiya na duniya haɗin gwiwa da ƙasar Jamhuriyar Kamaru sun ta gudanar da allurar rigakafi a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru domin bawa yara ƙanana da kuma talakawa wannan damar. Kasancewa ana buƙatar samun ingantaccen lafiya a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru, wasu magajin suna cewa lafiya jarin talaka. Mama Awal Garba, muryar Afirka daga ƙasar Kamaru.
To Allah ya ba mu lafiya. To har yanzu dai muna ƙasar ta Kamaru, inda a wannan jikon kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Shugaban hukumar kallon kafan kasar Jamhuriyar Kamaru Fikafo Samuel Eto ya lamtawa wani dan jarida na YouTube kafa a kasar Qatar, wanda wani dan jaridan da ya fito ne daga can kasar Algeria, wadda kasar Jamhuriyar Kamaru ta cire su a wannan gasar na cin kofin duniya wanda za a tafi kasar Qatar saura minti ɗaya kacal. Wannan ya sa dan jaridan ya yi wa Samuel Eto tambaya cewar ko nawa ya ba wa shi alƙalin wasan domin ya ba su gurbi na tafiya kofin duniya, wanda ne yasa shi Samuel Eto'o ya harzuka har lafta masa kafa a kan kyamararsa da kuma haɓar ɗan jarida. Amma waɗansu 'yan ƙasar Jamhuriyar Kamaru suna faɗin albarkacin bakinsu kan irin wannan abin da shi Samuel Eto'o ɗin ya yi a matsayinsa na babba kuma wanda ake takama da shi a faɗin duniya akan harkokin ƙwallon ƙafa na duniya. Ga abin da ɗaya daga cikin wadda suke goyon bayan Samuel Eto'o ɗin yake faɗi.
Da Maroc da Algeria duk sun dosa kishin me yasa aka ba wa Qatar wannan haɗin ƙwallo a ƙasansu, kuma Qatar kuma suka shirya da FIFA cewa ito ne zai zama jakadarsu, ambasadarsu da zai zo ya representin su a Qatar. To anan Algerian suka yi fishi suka ce a'a, za a yi bola a ƙasan Larabawa wanda zai zama jakadan baki ne kuma wa Eto. Kana ji bayan can ga matsalar da suka samu game da wasa, sai zuciya yanzu ya ɓaci. Da wannan zuciya ɓaci, menene zuciya ɓaci? A nan ne ka ga wannan duk wannan yaron da ya zo shirye-shirye ne don a ɓata wasan Qatar. Ba su so ba, suka ce ai suna da manyan 'yan wasa kamar Rabama ja Algerian da zai iya zuwa ya zama jakada, amma ba a yarda musu ba. Yanzu an yarda da Eto ya zo, abin kuma gashi nan matsala. To yanzu me zai faru? Kamaru table wasa ya kare, mukamin Eto na Kamaru na tafiya da ɗan bol ɗan Kamaru ya kare, Kamaru ta dawo, yanzu ya zauna a mazaunin cewa shi ne jakada. Aka yi wasa Brazil da ita da ina zaman wani ekip da ya yi hakan nan a fitowa ne. Yanzu wannan kaga Algerian nan ya kawo masa rashin kunya da tambayoyi cewa ka faɗi nawa ka ba wa Alvitar gasa ma har kuka sai wasa. To a nan ne zuciyar Eto ya ɓaci, kaga aka soma dambe. Dambe da aka soma kuma Allah ya sa da mutane suka raba. Shi wannan Algerian ɗin ma da ya kawo wannan rashin kunya suka ce ba sa bukatar sa ma ya kewayo gefen filin bol kuma su sanction JBC. Kaji dalilin da ya sa.
Alhaji Garba Abubakar shi kuma ɗan siyasa ne a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ya ce su kan abin bai musu daɗi ba ga abin da ya ce.
Wannan abin da Samuel Eto ya yi a taƙaice in aka duba ka ga bai amfani da matsayinsa da Allah ya bashi ba. Na farko shi ne president ɗin ƙwallon ƙafan Kamaru. Na biyu kuma shi ne ambassador ɗin World Cup FIFA Qatar. Kaga wannan matsayin da yake da su bai cancanta ya yi irin wannan abubuwa a baina jama'a ba. Amma abu ne wanda za a bincika. Ko yaron ya tsokane shi ko ya zage shi duk abin da ya masa shi ya zama cewa ya daure ya riƙe zuciyarsa saboda da matsayin da yake da shi. Shi ina cikin manyan 'yan ƙwallon ƙafan duniya, manyan masu arzikin akan ƙwallon ƙafan duniya, ina ci kuma shi kuma da na gabga shi ne bai tafi da ƙwallon ƙafan Kamaru, shi ne kuma ambasadar wannan kofin da ake yi na duniya. To kaga ya dole ne a ce bai kyauta ba bai rike matsayin da yake da shi ba. Amma wannan yaro baki ba yayi kuskure, domin da akwai irin abubuwan da na tsokanin faɗa wanda dole ne yanzu sai an ji ainihin me yaro ya dinga gaya masa har ya kai wannan matsayi. Anawa tunanin kenan bai yi kyau ba kuma Kamaru ma watakila Kamaru ma bata dadin wannan abin da ya ba amma Kamaru ma ta san cewa an tsokane shi.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To madalla a gaida Awal Garba sannan ka da aiki da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Wata tawaga da gwamnatin Pakistan ta kafa don bincikar kisan wani fitaccen ɗan jarida ɗan ƙasar ta Pakistan a Nairobi ta ce ta gano bayanai masu karo da juna da dama a bahasin da hukumomin Kenya suka ba su. Hakan ya sa tawagar ta Pakistan ta fara tunanin kisan ɗan jaridar shirya ta aka yi. A watan Oktoba aka harbe Arshad Sharif Allahira a Nairobi bayan da ya tsere daga Pakistan inda ya ce ana yi wa rayuwarsa barazana. Su dai jami'an Kenya sun ce aka samu 'yan sanda suka bude wa motar sa wuta a lokacin da suke farautar barayin motoci. Hukumomin Rasha sun jibge makaman harba rokoki a tashar nukiliya da ke Zaporozhye a cewar kamfanin kula da makamashin nukiliya ta ƙasar Ukraine. Kamfanin ya ƙara da cewa an ajiye makaman ne a kusa da tasha ta shida wacce ke kusa da rumbun adana man nukiliya, lamarin da ya saba dukkan wasu ka'idoji na kare haɗuran nukiliyar. Dakarun Rasha da Ukraine sun yi ta kai wa juna hare-hare a gabashi da kudancin ƙasar ta Ukraine a jiya Alhamis. Yayin da ƙasashen biyu ke ƙoƙarin karɓe ikon wani yanki da Moscow ta yi yunƙurin ƙwacewa a wannan yaƙi da aka kwashe wata goma ana yi. Iran na fuskantar suka daga ƙasashen duniya bayan da hukumomin ƙasar suka zartar da hukuncin kisa na farko akan wani mai zanga-zanga wacce ta girgiza gwamnati cikin watanni uku da suka gabata, lamarin da ya ƙara zafafa kiraye-kirayen da ake yi na aibori. Zanga-zanga ta mamaye wasu sassan ƙasar ta Iran tun bayan mutuwar wata matashiyar bakurdiya Mahsa Amini mai shekaru 22 wacce aka zarga da take dokar saka hijabi. An rataye Mohsin shekaru ne a jiya Alhamis bayan aka same shi da laifin rufe wani titi a birnin Tehran da kuma raunata wani jami'in tsaro a ranar 25 ga watan Satumba. Shari'ar da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka ayyana a matsayin mara tushe. Amurka za ta karbi bakuncin shugabannin kasashen Afirka 49 da kuma tawagar kungiyar tarayyar Afirka a birnin Washington waɗanda za su halarci taron kwanaki uku na Amurka da Afirka da za a fara a mako mai zuwa.
To a gaishe ka malam sanda aiki. To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe Asabar idan Allah ya kai mu, inda za mu kawo muku wani sabon shiri wanda zai zo muku da shirin abari ya huce. Kamar ko da yaushe za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta ba da umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Jonathan, Nisar Filhashin kuma ke cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya. Assalamu alaikum.